Bayanai daga 'yan asalin yankin Difa na cewa gabda faɗo rana ne a jiya Laraba, 'yan bindigar da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne suka kai hari wa barikin sojan Tumur, inda aka shafa lokaci mai tsawo ana musanyar wuta tsakaninsu da jami'an tsaro kafin su juya zuwa inda suka fito, kamar yadda Mamadu Gwani Kakatu da ya yi min ƙarin bayani ta manhajar WhatsApp.
Yanzu dai labarin da ke gare mu abin asha shi ne sun kashe sojojinmu wajen su hudu. Sun kuma ji ma ciwo wajen mutane tara, takwas ɗin sojoji ne suka ji ciwo, gudan kuma shi ne ma'aikacin likita ne wanda yake aiki a gidan likita na Tumur, shi ma a harshashi guda ya taba shi, don mutane tara ɗin a yanzu gashi nan suna nan a babban gidan likita na Difa a Kwance. To bancin wannan kuma mun ji labarin cewa gidan ma'aikatan miri shi ne abin da ya zai inda kansulor suke aiki, shi ma sun sa wuta sun kone cikin wajen kankin militar wanda sojoji gidajen sojojin masu tamma sun sa wuta. Yanzu dai bilan provisoire kin daga garemu kenan.
Yan bindigar waɗanda aka bayyana cewa sun fito ne daga ɓangaren kudu da alama sun zo ne akan wata manufa mai alaƙa da buƙatar kayan aiki.
Muna jira gwamnati dai ya ba da bayani cikakke akan wannan abun. Yanda muka ji maganganu wanda yake zuwa a can wajen yankin Tumur, mun ji lalle abun asha shi ne wannan mutanen sun tayi da wasu motoci da ma kayayyakin aiki na sojojin nan.
Ya zuwa yanzu ma'aikatar tsaro ta ƙasa bata ce ƙalaba akan faruwar wannan al'amari. Haka kuma gwamnan yankin Difa Ɗanɗano Muhammad da na tuntuɓa ta wayar telefon ya buƙaci in yi haƙuri har ƙarfe 5-6 na yammacin wannan Alhamis. A can baya gwamnatin Nijar ta sha ikirarin karya lagun Boko Haram a yankin Difa bisa la'akari da yadda ƙungiyar ta fi mai da hankali ga kaiwa jama'a harin Sarika Noke a maimakon gaba da gaba da dakarun sojan ƙasar. Saboda haka harin na barikin sojan Tumur wata alama ce da ke nunin har yanzu da saurarina a kaba. Honorable Lami Ɗumumuni Haruna ɗan majalisar dokoki ne mai wakiltar al'ummar yankin Difa.
Mai yiwuwa ne su abinda aka musu a Najeriya a Chad da sauransu shi ne suke so su zo su mana a Niger, domin mun ji da yawa an kashe su cikin Najeriya. Don irin waɗannan abubuwa ba sa ƙarewa da haka a ce kawai lahiya ta zauna, a'a, sai dai mutane su yi haƙuri, a yi ta nazari, a yi ta kama ma jami'an tsaro da sauransu, a taimaka su da roƙon Allah, a gaya ma mutane an ga wasu abubuwa da ba su ba a cikin lokaci a gaya musu.
Jamhuriyar Nijar da ke kewaye da ƙasashen da ke fama da ƙungiyoyin ta'addanci na samun bakuncin sojojin ƙasashen yammaci waɗanda suka kafa sansani a wasu sassanta da sunan yaƙi da 'yan ta'adda, yayin da a ɗaya ɓangare ƙasar ta haɗa gwiwa da ƙasashe irin su Najeriya, Chad, Cameroon don yaƙar Boko Haram. Sannan Nijar ɗin ta haɗa kai da Mali, Burkina Faso, Mauritania da Chad da nufin murƙushe 'yan ta'addan da suka addabi ƙasar Mali. Kuma a cewar shugaban ƙasa Isu Muhammadu, 2018 shekara ce da gwamnatinsa za ta ƙara buɗe barkokin soja a wuraren da buƙatar hakan ta taso domin tabbatar da tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.